sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ta fatan masu azumi ana shirin yin sahur ko kuma an yi a cikin koshin lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Madina Mai Shanu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 21 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga Madina da kanan labarai.
To Hadiza, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kan karuwar adadin masu coronavirus a kasashen da ke fama da talauci. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida ta Iran. Wani kwamitin majalisar dattawan Amurka ya bada umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a binciken da ake yi kan dan tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa sakamakon rikicin kabilanci da ya barke kwanan nan a garin Tinglo da ke karamar hukumar Lamurde na jihar Adamawa, yawan 'yan gudun hijira a sansanin Kufte a lafiyar Lamurde na ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro da kiwon lafiya. Haka kuma a jihar Filato, za ku ji cewa kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da tabbacin samar da maganin cutar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Masararinmu, barkanku da asuba. Ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kan karuwar adadin masu coronavirus a kasashen da ke fama da talauci. A wani taron manema labarai wanda hukumar ta WHO kan yi dangane da cutar, shugaban hukumar ya ce hankalinmu a tashe yake saboda karuwar masu coronavirus a kasashe masu karanci da kuma masu tsaka-tsakin karfin tattalin arziki. WHO ta ce a cikin sa'o'i 24 cutar ta kama mutum 106, wato adadi mafi yawa a cikin kwana daya tun da cutar ta barke a ƙarshen shekarar da ta gabata. Tedros ya ce WHO za ta ci gaba da taimakawa kasashe domin tabbatar cewa sun samu kayayyakin kariya da za su baiwa jami'an lafiya da kuma majinyata, saboda a tabbatar cewa fannin kiwon lafiya bai fuskanci wani kalubale ba. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran da wasu manyan jami'an 'yan sanda da kuma wani kwamandan sojoji duk na Iran din domin keta haƙƙin bil'adama, ciki har da kashe masu zanga-zangar lumana. Sakataren Baitul Malin Amurka Stephen Mnuchin ya ce gwamnatin Iran na hana mutanen Iran faɗin albarkacin bakunansu, ana kuma hana su gudanar da zanga-zangar lumana ta hanyar cin zarafinsu. Amurka za ta ci gaba da tuhumar jami'an Iran da laifukan da suke aikatawa na musgunawa mutanenta. Wani kwamitin majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Republican ya bada umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a wani binciken da ake yi kan Hunter Biden, wato ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, wanda ya zama babban ɗan hamayyar shugaban Amurka a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. Kwamitin majalisar dattawa kan harkokin tsaron cikin gida da kuma harkokin gwamnati ya kada ƙuri'a kan batun kiran shaidun, inda aka kare da ƙuri'u 8 waɗanda 'yan Republican suka kada, yayin da 'yan Democrat suka samu 6.
An jima kaɗan, Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, sakamakon rikicin kabilanci da ya barke fanan nan a garin Tigno da ke karamar hukumar Lamurde na jihar Adamawa, yawan 'yan gudun hijira wanda mafi yawan su mata ne da yara a sansanin Kufte da ke lafiyar Lamurde na ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro da kiwon lafiya. Daga Yola ga wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz da ke da rahoton.
Ya mako dai zuwa yanzu, adadin waɗannan 'yan gudun hijira na karuwa, wanda ma akasarin su mata ne ko da kananan yara. A halin ban tausayi, waɗannan ƴan gudun hijiran da aka kashe mazajensu sun kuma mika kokon baransu ne ma kamar haka.
Waɗanda aka kai kenan wanda ba a gama tattara ba, ba a gama tattara ba. Wannan shi ne da abin da na sani.
Akwai ne gida na dai a ci, an kashe shi, ya bar yara tara, ya bar shi ciki.
Da baban shi da yayi.
Ana ihu, an kashe yaran nan, ya ai wanda aka sauke sai mana kasa. Mutane 50 ne. To akwai kuma ba ka wajen gwamnati gwamnati, dole a gwamnati ne sai mu. Da jara mana wuri.
Malama Margaret Obida, jami'ar kiwon lafiya ce da ke duba waɗannan ƴan gudun hijira, ta ce zuwa yanzu sun ko duba marasa lafiya fiye da 150 a wannan sansani da aka tanadar, ba ma ga waɗanda aka wuce da su zuwa manyan asibitoci da ke garin Lamuda da kuma Numan. Da ma yake bane irin kokarin da karamar hukumar ta Lamuda ke yi dangane da waɗannan ƴan gudun hijira, Honorable Abubakar Yahaya, da ke zama kansila mai wakiltar mazaban lafiya, wanda ko shine ma shugaban kula da wannan sansani, ya buƙaci gwamnati ne da ta kawo musu ɗauki.
Muna roƙon su saboda yan gudun hijira nan da dama wasu sun rasa mazajensu, wasu sun rasa duka kayansu don an ƙona gida. To hakikanin gaskiya akwai ƙarancin kaman kayan sawa, akwai kuma irin taimako dai na gaggawa financially wanda da dama suka zo suka zaɓe mu kuma muke wani kati ma da nisa a gida sai ya sai mana kuma dole mu cire ɗan naira 100 ko ɗan naira. Muna da sai kawo da shi mu kasa hakuri.
To sai dai kuma basarakin yankin da 'yan gudun hijiran ke zaune a yanzu wato kubta Chief Jonathan Alfred ya ce za su ci gaba da taimakawa da 'yan gudun hijira.
Lallai akwai kalubale ba za a rasa ba. Kaga wannan wurin ya yi karami da yawa yadda suka ɗauki wa'annan mutane 943 wa'anda suna nan kowa su sa kan zuwa. Kuma bayan akwai ƙarancin ruwa wanda za su samu su sha, wanda kuma za su samu su yi ɗan wanka tun ba ga yanzu ba lokacin da suka zo ruwa yana zama da wahala. Ina roƙon shi mai girma gwamnan jihar Adamawa ya taimaka mana a zo a ɗan inganta mana wuri domin wa'annan wa'anda wannan bala'i ya same su samu walwala. Na biyu kuma ina roƙon kuma shi ne kuma shi amma na local government da kokarin da yake yi ya kara yi mana kokari domin a samu mana koda ruwa ne a ringa turo mana ruwa a nan wanda mutanen nan za su amfani da shi domin bukatunsu na yau da gobe.
Koma da menene fata ko shi ne Allah ka kwashe irin wannan tashi-tashin hankula. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Madina ta dawo da ci gaban labaran duniya. Zancen da yana da alaka ne da wasu ayyuka da hanta din yayi wa wani kamfanin makamashi na kasar Ukraine mai suna Burisma. Chairman din kwamitin Senator Ron Johnson shine ya buƙaci da a gudanar da binciken. Johnson dai ya ƙara tado da binciken ne jin kaɗan bayan da aka gama shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wani rukunin kamfanonin kofi na ƙasar China mai suna Luckin Coffee, wanda ya samu shiga jerin kamfanonin da ke kasuwar hannayen jarin Amurka ta Nasdaq, ya bayyana cewa ya samu sanarwar cewar za a cire shi daga wannan jerin. Bayan da ya amince da laifin ƙaryar cinikin dala miliyan 310. Masu sharhi dai sun ce wannan matakin abu ne da zai shafi kamfanonin China gaba daya, kuma hakan na faruwa ne a lokacin da gwamnatin Amurka ke nazarin kakaba sabbin takunkumai kan kamfanonin China masu neman Amurka ta zuba musu jari. A ranar Talata ne kamfanin na Luckin, wanda ke hamayya da kamfanin Starbucks Corporations a China, ya bayyana cewa ya samu wata takardar da ke cewa Nasdaq za ta cire shi a cikin jerin kamfanonin kasuwar hannayen jarin Amurka. Hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka ta bayyana cewa za ta baiwa tabarun hangen sararin subhana dinta sunan Nancy Grace Roman, wacce ta zamanto shugabar 'yan sama jannati ta farko na hukumar.
A cikin wata sanarwar da ta wallafa akan shafinta, hukumar ta NASA ta kira Roman uwar tabarun hangin sararin Subhana na Hubble Space, wanda aka kaddamar a cikin shekaru 30 da suka gabata. NASA ta ce Roman ta yi fafutuka sosai wajen tabbatar da cewa masana kimiyya sun samu abubuwan da suke bukata domin gudanar da binciken sararin samaniya yadda ya kamata. Roman, wacce ke da digirin digirgiri a fannin ilimin yanayin abubuwan sama daga Jami'ar Chicago, ta fara aiki a hukumar ne a shekarar 1959, wato watanni 6 bayan da aka kaddamar da NASA. Ta zamanto shugabar harkokin binciken sararin sama da kuma kimiyyar falaki. A cewar NASA, a yayin da Roman ke aiki, ta yi amfani da yawancin lokacinta wajen samar da sabbin hanyoyin da za a yi nazarin sararin samaniya. So a gaida Madina ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin da gwamnatin jihar Filato ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da tabbacin samar da maganin cutar. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kwamitin da gwamnatin jihar Filato ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da yakinin zai samar da maganin cutar. Shugaban kwamitin Farfesa Noel Wanan da ke sashen binciken magunguna da sinadarai masu guba a Jami'ar Jos ya ce suna fatar samun nasarar daƙile cutar coronavirus.
Gwamnati ta gan aikin da muke yi kuma ta amince ta ce to mu zo mu duba cikin ayyukan da mun saba yi mu gan yanda zamu samu maganin aida mu samu daga itatuwa daga gargajiya ko kuma samu daga magani original conventional drugs kuma nan saba yi yana da wuya amma kuma da yardan Allah zamu samu. To gaskiya ban san lokacin da zamu samu ba, ban san inda zamu samu ba, amma na san zamu samu.
Shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don binciko maganin cutar coronavirus kenan Farfesa Noel Wanan. Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya umurci kwamitin ne da ya nemo maganin cutar ko ta hanyar binciken magunguna na zamani ko daga tsirrai.
Design treatment protocols for the treatment of the virus.
Suma masu maganin gargajiya a Nigeria suna kan kafafunsu wajen nema wa al'umma waraka kan cutar kamar yadda wasu su suka shaida min.
Sunana Evangelist Joel Hamajurde Gashaka. Yanzu haka na riga na shirya maganin kuma na tura ma minister na Nigeria na sashen kiwon lafiya.
Ka gwada wannan magani akan wani ka gane cewa yana warkar da wannan cuta?
Ko yanzu haka ma akwai wanda ya zo jiya. Jiya ina ba iya magana ba, yau haka yana magana, yau ma za mu sallame shi.
Sunana Dr. Muhammad Ibrahim Jawa. Da Allah ya ce muke na ya kirkiro wani magani wanda zai yi maganin kwayar cutar kuma ya yi rigakafin kamuwa da cutar kuma ya kara ingancin rayuwar jikin dan adam. Wannan magani alhamdulillah gwamnatin jihar Yobe ta karba kuma ta tura wa ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya.
Alƙaluma na nuni da cewa masu dauke da cutar coronavirus sun haura 6,400 a Najeriya, daga cikinsu fiye da 1,700 suka warke daga cutar, yayin da cutar ta yi ajalin mutane fiye da 190 a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka huiba
masu saurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ni da Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da hukumomi a kasashen duniya ke ƙara ƙaimi a yunkurin daƙile annobar coronavirus da kuma neman rigakafi, wani abin da kuma ke ɗaukar hankali shine yadda cutar ta shafi ɗaiɗaikun jama'a. A ci gaba da dubi kan illolin wannan cuta da yadda ta shafi ci gaban iyali, na tambayi baƙuwar da muka gayyata a wannan shiri Dr. Mairo Mandara, ƙwararren likitan mata, yadda mace mai ciki za ta kare kanta a wannan hali da ake ciki.
To idan mace ta samu kanta cikin wannan halin da ta samu kanta da juna biyu, to idan cikin farkon ciki ne, kamar daga farko zuwa wata ɗaya zuwa wata hudu, to ya kamata ta yi hakuri ta zauna a cikin gida. Sai dai in tana da matsala, in ba ta da matsala dan sai haka kawai lafiya ta nan a rinka je gwaji, to ta yi hakuri ta zauna a cikin gida. Idan ciki ya tsufa ya kai kamar wata bakwai hakan nan, to lallai ne ko a cikin wannan halin ya kamata ta je ga likita. Abinda ake nufi yanzu, in kun tana a lokacin da muke zuwa a da na kafin wannan annoba, idan kika je asibiti za a ce ki zo bayan wata sati uku in ciki ƙarami ne. Idan ciki kuma ya girma za ki ga ana ce ka zo asibiti sati. Yanzu abinda aka canza ake a idan ciki lafiya nauyi sai a ce ki zo asibiti bayan sati shida ko wata biyu, sai a ba ki magungunan ki na wata biyu. Idan kuma cikin kin kusa haihuwa ne, maimakon sati sai a ce a ba ki sati biyu, sai a ba da lambar wayar mai anguwar Zoma, inda in kina da matsala sai ki kira wata anguwar Zoma na anguwanku ta zo ta ba ki shawara. In kuma akwai wata ma'aikaciyar asibiti a anguwanku, ku je gidanta ku tambaye ta ba da shawara. Amma duk waɗannan abubuwan sun fi shafan manyan asibitoci a birnaye. Amma a karkara, inda waɗannan abubuwan ba su yi tsamari sosai ba, muna ba da shawara duk wanda mai ciki da tashi ke je asibitin su dispensary din su ya su je su ga ma'aikatan lafiyar su kamar yadda ya kama yadda suke yi. Ba a shi sai dai abin da ya faru kawai shi ne a yawan tsaftace wacce hannu a rufe hanci da ɗan kyalle ko da ɗan tsumma, sannan kuma a daina taɓa taɓe. A daina taɓa taɓe in aka je a ga wajen taɓa wajen taɓa wanda a taɓa taɓa yanzu ba na mu ba ne. Kuma akwai yadda za ki sa hannun ki a cikin hijabin ki ki goye, sai ki sa hannun ki ki goye don taɓa taɓa aminci. Kuma in kika dawo gida kafin ki ce za ki komi, kafin yaran su miki oyoyo, kafin ki ɗauki abinci kina sauri ki dawo kina jin yunwa kina shigowa gidanki, ko kafin daga kofar gidanki a miƙo miki buta ki wanke hannun ki da sabulu kafin ma ki shiga cikin gidanki.
To bari mu koma kan batun jinyar wanda ya kamu da wannan cuta. A nan dai bari mu yi misali da nan Amurka, inda wannan cuta ta yi kamari yanzu haka. Idan dai ba cutar nan ta kama ka ta yi zafi ta yi tsanani ba, ba kowane matakin kamuwar da cutar nan ake zuwa asibiti ba. Akwai da dama da suka kamu da cutar nan sukan yi jinya a gida har su warke su ci gaba da rayuwarsu ta yau da kullum. To akwai bayanai da ake na kyautata zaton kina jin labarin wannan ganyen shayi da ake fadan a Madagascar da ake ikirarin cewa yana maganin wannan ciwo, duk da yake ba a tabbatar da haka ba. To akwai waɗanda suke maganan sirace din nan, yi mana bayani kan jinyar wanda ya kamu da wannan cuta.
Malama alheri, wannan abin da ake yi a Madagascar nan da suke cewa an samu magani ba wani abu bane, kasar da dani tazar da dai wannan namu ne na gargajiya shi ne suke hada tazar da waɗansu abubuwa suke sha suke magani. To a likitance kin ga kaman ku a America, idan mutum ya samu sai ya a gwada shi ba wani abu sai ya zauna a gida. To mu a nan saboda mutanen mu ba su kasa zuwa asibiti ba, kuma in ka zauna a gida kakar ka za ta zo ta dan shi ka, maman ka za ta zo ta dan shi ka, kawar kakar ka za ta zo, kawar ka babban kawar ka, ƴaƴan kawar ka ma sun san da shi ma uwar duka za ta musu. To kin ga wannan self isolation din bai ne yuwa a nan Najeriya, saboda al'adar mu na san jama'a abu ne ko ne to, dan haka mu a wajen mu duk wanda aka kare shi da shi, idan kaman waɗanda suke da hali suna da inda za su shakkun tallace kanci su daɗe a kallace ana cewa ta tallace kansu. Amma idan kamar yadda yawancin mu muke gida ne da kaka da jika da waye dama kullum ku uku kuke kwana a ɗakin, ko wani dangaren ma ku huɗu kuke kwana a kai, to a irin wannan ana son mutum ya je inda ake kira isolation center. To aka je isolation center, to za a ba mutum wajen zama a killace inda duk wanda suke wajen duk ma masu wannan ciwon ne. To za ku zauna kuna zaune, abinda ake bayarwa shi ne kawai yawanci immune booster, za a ba ku sinadarin magani da zai sa sojojin jikinku da kansu su tashi su yaci wannan ciwon. To kamar wanda su suka kwanta ba su da lafiya, akwai magunguna da ake ba su kuma magungunan ba wai suna kashe shi bayan cutar bane a'a suna karfafa jikin mutum ne ya ki kwayar cutar da kashi to a ciki ne akwai wannan hydroxychloroquine da kuma zinc a wani lokaci kuma akan samu shin kamar aka samu dan wata cuta kuma da ya kara akan kara azithromycin to waɗanda ake fara mutane ba wai sun da su suna kashe kwayar cutar bane a'a domin suna karfafa mutum jiki ne ya ki kwayar cutar da kashi domin da abin da ake so mutum ya ki kwayar cutar da kashi cikin shi jinin shi ya yi ya ki kwayar cutar to abin da ake yi kenan a asibiti shi kuma wannan magana da ake ta magana na amfanin kazangade ya wata da maganin akwai nan Najeriya da ake magana a 25 shi ma kazangade ne aka haɗa da waɗansu abubuwa har yanzu ana bincike a kai a nan Najeriya akwai cibiyar bincike na magunguna a nan Edo suna bincike a kan waɗannan abubuwan domin an ce su kansu gwamnatin Madagascar ma sun ba Najeriya an ce a karɓo shugaban ƙasa ya ce a karɓo a zo a duba a gani mene ne maganin tukunna to don haka waɗannan magungunan mutane da yawa suna ce wannan ya yi wannan ya yi to amma babu tabbas babu tabbas.
To likita ina dangantakar motsa jiki da yakar wannan cuta ga misali akwai batun waɗanda suke har akwai wani fitaccen ma'aikacin talabijin a nan Amurka da cutar nan ta kama shi ya jaddada cewa idan ta kama ka kaka kwanta wani dan Najeriya da cutar ta kama shi shi ma ya bayyana cewa kana jin lumfashi na karewa ko baka da karfi dai kar ka kwanta ai ta motsa jiki menene tasirin motsa jikin nan ga yakar wannan cuta wanda ya kamu da ita.
Motsa jiki yana da mahimmanci sosai ga wanda ya kamu da ciwon da wanda yake neman kada Allah Ubangiji ya sa ya kamu da shi saboda shi wannan cutar tana sa ne bukatar shakar iska iska da Allah Ubangiji ya sa kamu da shi da bukatar shakar iska da mutakaci iska da shi ba muna rayu to shi wannan cutar yana hada mini to wato sai dan kwata hukumu to kika ko in ka dan kwata ta ka kwata kai baki sai ka fara baki ta daskar ta zama kamar biki abin da ake so shi ne kullun ya zama na hukumu yana cikin aiki shi ku ku bai aiki sai in kana hura shi kamar ba kamar shi ana hura shi ana cewa ana hura shi ana cewa shi ne aiki kamar zagazagin masin fatanya din nan ya ke kira su makera kamar zuga cikin makera ne ana hura shi ana dinna don haka kwanciya kwata-kwata ko zama ka daɗe a waje ɗaya bai naka bane ko milicin ƙarfi don haka ma abin da ake so shi ne inda ma mutanen karkara suka more mana kenan mun mutan da mu sai ma su ba ka zama waje ɗaya duk inda za ka dama da kafa ka kacewa sai ka ga ɗan mutumin karkara ya ce maka ɗan nan kurkuren in ka dinga tafiya sai ka ga a'a kilomita biyar ne nan kurkuta to wannan motsin da ake yi a jiki mutanen karkara ko kun fi morewa ku ci gaba da yi mutum ya yi faskare mutum ya ce ya zai mata shi surfe shi surfe da waɗannan abubuwan motsa jiki suna da mahimmanci kuma suna da tsare ka daga samu ko kuma da muke bazu yanzu shi ake ayyan yanzu malama alheri kullum ko da ada aka mutu bayan standar bayan na standar a sha sai na tashi na yi standar da a cikin gida na yi tsalle dauki igiya in wace murga in yi tsallan da ne sai na yi zufa shir sannan sai in je in wanka in kwanta to wannan abin yana da mahimmanci sosai da sosai kwanciya ba na ba na wannan zamanin ba ne ko kana so ka ga samu ko ka samu ma kana neman kawari.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu duba yadda wannan annoba ta shafi zumunci da aka saba tsakanin ƴan uwa da kuma abokan arziki kafin nan a madadin bakuwar tamu Dr. Mairo Mandara da kuma Chibahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu da alheri.
Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan
su muke ashe mu maza ba
to yanzu kuma ga karatun alqur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan ramadana
ismi adida muhammad in madrasatul fudiya an gongwari silata ana akara alakum mata istamil alqur'an min suratul nahl insha allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العلي العظيم
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice gaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kan karuwar adadin masu coronavirus a kasashen da ke fama da talauci a wani taron manema labarai wanda hukumar ta WHO kan yi dangane da cutar shugaban hukumar ya ce hankalinmu a tashe yake saboda karuwar masu coronavirus a kasashe masu karanci da kuma masu tsaka-tsakin karfin tattalin arziki WHO ta ce a cikin sa'o'i 24 cutar ta kama mutum 106 wato adadi mafi yawa a cikin kwana daya tunda cutar ta barke a ƙarshen shekarar da ta gabata Tedros ya ce WHO za ta ci gaba da taimakawa kasashe domin tabbatar cewa sun samu kayayyakin kariya da za su baiwa jami'an lafiya da kuma majinyata saboda a tabbatar cewa fannin kiwon lafiya bai fuskanci wani kalubale ba kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran da wasu manyan jami'an 'yan sanda da kuma wani komandan sojoji duk na Iran din domin keta haƙƙin bil'adama ciki har da kashe masu zanga-zangar lumana sakataren baitul malin Amurka Steven Mnuchin ya ce Gwamnatin Iran na hana mutanen Iran fadin albarkacin bakunansu ana kuma hana su gudanar da zanga-zangar lumana ta hanyar cin zarafin su Amurka za ta ci gaba da tuhumar jami'an Iran da laifukan da suke aikatawa na musgunawa mutanen ta wani kwamitin majalisar dattawan Amurka karkashin jagorancin ɗan jam'iyyar Republican ya bada umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a wani binciken da ake yi kan Hunter Biden wato dan tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden wanda ya zama babban dan hamayyar shugaban Amurka a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa Musamman ma Madina mai shani da ta taya ni gabatar da shirin da Salman Abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Chari ke cewa huta lafiya ma assalam
Bonjour au micro et de...